الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا باين هكا إني مقريش واتع الدين مسلم شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a 14 ga watan safar wata na biyu na musulunci shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 8 ga watan 8 shekara ta wato 2025 miladiya dan ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a na cikin kan na jandarmeri a unguwar Tala babban birnin Yamai jamhuriyar Niger wannan kuma shine darasinmu na 35 a cikin suratul baqara kuma shine darasi na wato 33 kenan muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 145 ko da 6 zamu dawo kan farkon aya ta 146 domin mu dora muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta samu karanta daidai mai aiki da abin da muka karanta اللهم الله سبحانه وتعالى يا الذين آتيناهم الكتاب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
نعم الله سبحانه وتعالى ينأتي قبل بام الأبار يدى واتو يهودا وادا حالي يسو ليدى سكي قصن تيواتكين شأن أبنجي سبحانه وتعالى da fito na fito da taurin kai wato da suke yi wa Allah da manzansa shine Allah subhanahu wataala ya ce allazina atainahumul kitaba lalle wanda muka baiwa littafi ya'rifunahu wato wanda muka baiwa littafi sune dai yahudi da nasara da sauran duka al'ummomin da Allah ya baiwa littafi ana kiran su ahlul kitab amma a cikin alqur'ani daga an ce ahlul kitab wanda za malaman tafsiri suka fassara shine yahudu da nasara Allah subhanahu wataala ya ce to wanda aka bai wa littafi ya'rifunahu sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum kama yadda suka san ayyansu Allah ya ce wa inna fariqan minhum lalle wata jama'a daga cikin su laqtumuna alhaqqa suna boye gaskiya bayan sun san ta wa hum ya'lamun alhalin suna sani a wancan sati mun yi kokarin kawo hadisi na Abdullahi hadisin Umar bin Khattab dangane da tattaunawar su da Abdullahi bin Salam muka ce wannan ruwaya bata inganta ba malaman hadisi sun rawaita nata amma dai a takaice ita ayat ta yi bayanin lalle daga cikin ahlul kitab sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ayyansu da za a tara wato yara da yawa misali danka guda ya shiga cikin su ko da yaron sun kai 1000 ne zaka iya zakulo danka ko ba haka ba to haka ahlul kitab sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ayyayen su kaga yadda ba za ka kore jahilcin san danka ba to haka ba za ka kore jahilcin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin da Allah subhanahu wataala ya bushara da zai aiko shi kamar yadda yake a cikin littattafan su ko ba haka ba cikin at-taura da injila duk an ambaci manzo sallallahu alaihi wasallama da sifofin sa kai ba ma sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba har sifar sahabban sa Allah ya ce zalika masluhum fit tawra wa masluhum fil injilika kazar ya akhraj ash-shab'u fa'azara fastaga lada fastawa ala sur agan yadda aka bai aka bada sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da injila haka aka bada sifa ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga ya wuce cewa basu ce su ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su fito na fito wajen gaddama da cewa shine annabin ko ba shine ba shi yasa waɗanda Allah subhanahu wataala yawa budi cikin waɗanda ake ce ma ahli fatara waɗanda suka samu kansu lokacin babu a wahayi ya yanke bayan shudewa annabi Isa alaihi salam an samu lokacin da Allah subhanahu wataala kafin ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suka rayu a wannan lokacin su ake kira da ahli fatara daga cikin su akwai abin nan dan uwan nana Khadija wanda ake ce masa Maisara ko da kuma wa da wannan da malamin na Yahudawa da sunansa Bahira ko ba haka ba wanda duk suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su gane shi su bada har ma shi wancan malam dan wannan na Khadija yake cewa da ma zai rayu har ya rayu lokacin da Allah zai turo manzo sallallahu alaihi wasallama da sako yace dan ya bashi kariya ya taimake shi ko ba haka ba yace sannan ya bashi kariya saboda mutane za su yake shi har annabi sallallahu alaihi wasallama yace yanzu za su adawa da ni yadda ya ga mutanen Makka suna son shi ce ai babu annabin da za a turo da irin abin da za a turo ka da shi face sai an yi kiyayya da shi an yi adawa da shi kun gane ko kaga wannan yana nuna ne la tabbas in ba wanda ya koyi ba cewa lalle sun san annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin shi yadda littattafan su suka yi bayanin sa za su gane shi kun gane ko to dama kuma al'ada su ne koyewa abin da suka sani zamu zo mu karanta ayoyi da suke nuna cewa halayya ce ta Yahuda su koyi wani abu na wanda suka sani dan gaskiya ta fito kun gane ko koda ga gaskiya ana cikin karanta ta sai su sa hannun su toshe ko su har su kifadinta yuharrifuna alkalima an mawadi ko kuma ga gaskiyar amma su hana a fade ta ko su hana masu fada su fada kamar yadda muka kawo can farkon suratul baqara suke cewa Allah ya ce afatatma'una an yu'minu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون kaga duka wa'annan suna kokarin menene kautar da gaskiya Allah subhanahu wataala yana yi wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama bayani idan sun san gaskiyar sun san annabin shine annabin Allah shine an qatil nabiyina kun gane ko wanda Allah subhanahu wataala zai shi amma me zai hana su imani da shi sai dai ne kin gaskiya ko wata hasada saboda ba a aiko shi cikin wato jinsun su ba duka waɗannan sabuba ne da suka sa suka ki wato imani da manzo sallallahu alaihi wasallam to shi yasa suke koye gaskiya wasu malaman suka ce wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaq layaktumuna alhaq wa hum ya'lamun wato suka ce ai layaktumuna alhaq suka ce sifatihi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin wato ahlul kitab wato yahuda wata jama'a daga cikin su layaktumuna alhaq lalle suna koye gaskiya wato kuma alhalin suna sani suka ce sifofin manzon Allah ai na'atihi sallallahu alaihi wasallam wato sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan littattafan su sun fada kafin qur'ani wato ya sauka haka mata yayin da annabi ya zo sai su yi imani su mika wuya domin su shiga cikin mu'minai na kwarai basi haka ba shine Allah subhanahu wataala ya ce alhaqqu min rabbik gaskiya lalle daga gurin ubangijinka take wato wannan shi alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce ta wato daga gurin Allah shine alhaqqu min rabbik ngani ko wato gaskiya ce wacce ta kasance daga gurin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sifofinsa da abinda aka turo shi da shi gabaki da to alhaqqu min rabbik gaskiya ce daga gurin ubangijinka ana gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai kasance daga cikin masu shakka ba irin abin nan ne da Bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan ayatan su ngane ko yana an cewa annabi fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shirka a dan a karanta al'ummar sa ake nufi tunda har akai wadama idan umarni ya zo ko da yana bin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan sa sewa al'ummar sa wani zubin umarnin an fito da shi zuwa an fuskanci manzo da shi amma ana nufin al'ummar sa ngane ko haka usulubi ne na alqur'ani yana zuwa da usulubi daban-daban ngane ko to kada ka kasance daga cikin masu shakka an san Allah ya san annabin sa ba zai kasance daga cikin masu shakka ba amma sai dai me dan wato a nuna wa al'ummar sa sallallahu alaihi wasallama lalle su kiyaye a ƙara jaddada musu a ƙara jan hankalin su da cewa su rike imanin su da kyau kada su kasance domin yana daga cikin wato sababi na ƙaryatawa shakka tana daga cikin wato abubuwan da ke nuna mutum ya ƙaryata kayi kokonto akan abin da yake tabbatacce to shi ba kamar ƙaryatawa gane ko shi yasa Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi gane ko hudan lil muttaqin yanan wannan littafi babu kokonto a cikin sa yanan bai dace ayi kokonto domin duk abin da ya faɗa komai shekarun da za su zo za a ga sun tabbata za a ga abin ya tabbata abin da wato da ke ya tabbata ba kuma manzo Allah subhanahu wataala amma yadda irin ayoyi irin su tabbata ya da abi lahabin wa tabb sun tabbatar da tabewa abu lahab ko ba haka ba inda alqur'ani ba gaskiya wannan sai musulunci a ƙarshen rayuwarsa to wannan dai yana nuna menene qur'ani babu shakka a cikin sa shi yasa Allah ya ce fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shirka kina al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam kada ku kasance daga cikin wasu masu yin shakka dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ko dangane da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin abin da annabi zai faɗa shine yake fassara alqur'ani mai girma domin sunna tana tafsirin wato abin da yake a cikin alqur'ani mai girma kenan da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda ya inganta to ba zai saba ma alqur'ani ba sai dai bayanin alqur'ani mai girma kenan fala takunanna minal mumtarin sai Allah subhanahu wataala ya ce
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
نعم الله سبحانه وتعالى ولكل أمة ولكل وجهة هو موليها wato wali kullin wujahatun huwa muwalliha kowace al'umma inja Allah subhanahu wataala yace wujahatun huwa muwalliha Allah ne ya fuskantar da ita zuwa inda yake so ta fuskanta ngane ko Allah ne ya fuskantar da ita inda yake so ta fuskanta abinda ake nufi anan Allah ya dawo bayanin da muka wato muka gabatar a wancan sati na sha'anin al'ibada kaga ana ta maimaita shi malamai suka ce me yasa sha'anin alqibla ayoyi suke ta zuwa suke ta maimaituwa suka ce saboda yana daga cikin abu na farko wanda ake nasu kun gane ko a cikin shari'a ta musulunci abu na farko da aka fara yin an-nasikh wal mansukh to alqibla ita ce sha'ani na farko da wato nasku ya fi a cikin ta shi yasa Allah yake ta maimaita dan abu ya tabbata a cikin kwakwalen mu ne kun gane ko shine Allah ya ce wali kulli wajhatun huwa muwalliha wato kowace al'umma Allah ne ya fuskantar da ita wato inda za ta kalla ko inda za ta diba dan ta bautata ma Allah subhanahu wataala. Kun gane ko? Sai Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa fastabiqul khairat, to ku yi gaggawa gurin aikata aikin alkhairi. To daman akwai abin da a musulunci wato ana so a yi gaggawa ciki, suna da yawa, ko kuma abin da ba a cewa a yi gaggawa a cikinsa. Duk alkhairin da yake wato gaggawa a cikinsa shi ya fi, to ya kamata mutum ya zamto mai gaggawa. Gurare da yawa alkur'ani subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani wato ayar Allah ya ce wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ko ba haka ba, ku yi gaggawa wajen neman gafarar ubangijinku. Gane ku? Wa'annan haka ayar Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, wato dangane da abin da ya shafi aikin alkhairi to ayi gaggawa, ku yi ruganganto. Kun gane ku? Kayi kokarin ka rigayi wani aikatawa, misali zuwa masallaci. Kaga ana son mutum ya yi gaggawa ya zo ya tarar da lokacin farko kafin maliman ya zo, ko mu ce kafin ladan ma ya zo ya kiran sallah. Ka zo ka yi nafila tahiyatul masjid, ka zauna hal ladan ya zo ya kira sallah. Yana daga cikin abin da ake kira ribab, ziran sallah. Kun gane ko? Manya-manyan ibadu wato da ake so, kuma yana da wato kamar abin da ya shafi wato zuwa wato inda yake guraren ibada, ko guraren da kamata ka taimaka, kakka ce bari sai wato wata rana ko sai gobe, a ko in damar ta samu kai kokari ka taimaka dan kawai. Baka san Allah subhanahu wataala zai kai ka zuwa wannan lokacin ba. Gane ku? Mutanen suke cewa bazan je aikin haji ba sai na kai wasu shekaru, da yadda in na dawo na daina sabo. Ala duka wannan shi kansa sabo ne. Wala yahillahu an yuakhkhira at-tauba, ko ba haka ba, wala yaqulu hatta yahdini Allah, ba mutum baya cewa bari ga sai lokaci kaza zan bar sabo. Shi yasa sai mutane da yawa ga sun jinkirta aikin haji, mutum ya samu ikon zuwa aikin haji sai ce a banni sai na kai shekarun kaza, lokacin na kama da dutsantaka ba zan iya, kenan lokacin kai ma ka san yin saban ba za ka iya ba. Sannan kuma ka ce baya wa Allah subhanahu wa ta'ala dubara, Allah shi ya halicce mu kuma ya san duk abin da ke cikin zukatanmu. Nan kawai Allah ya baka iko ka tuba, so ake da kai sako ka san sako ne, to ka tuba kuma ka yi niyya ba za ka ƙara komawa ba zuwa ga wannan sako. Gane ko? Ba a cewa mutum ya samu dama ya tafi aikin haji ya ce zai je, Allah ya ce fastabiqul khairat. To haka nan al'amarin alqibla da Allah subhanahu wataala ya juyar da mutane daga Baitul Maqdis, duk abin da Allah ya canza muku da shi kun san alkhairi, to fastabiqul khairat, ku yi gaggawa wajen aikata wannan aiki na alkhairi, kada ku tsaya wato ku ce. Shi yasa anan malai ya ce badiru ila ta'at, kenan ku yi gaggawa wajen aikata duk wani aikin ta'a, abin da ya shafi juyawa fuskantar alkibla ne ko kuma wani ta, duk wani abu da ka san na da'a ne wanda Allah yake ba wa mutum dama ya aikata shi. Allah yana baka dama, kakka ce sai lokaci kaza, kai kokari ka aikata shi akan wannan lokacin, watakil dama ce ta ƙarshe Allah subhanahu wataala ya baka. Shi yasa za ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ko abu wanda ya shafi abinci ko abin da za a amfani da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin sa a cikin gida. Dukkan in yazo gida rabarwa yake, idan mutum yazo babu sai ya ce zauna, in aka kawo ya bashi. A gani suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kuti yawman, kawai abinda za a ci a ranar kawai shine sallallahu alaihi wasallam. To kaga da yawan mu yanzu ko sai kaga mutum ma yana tanadin abinda bai sani ba cewa zai amfani da shi ko ba zai amfani da shi. To kaga duka dai sai mun kula da irin wayannan ayoyi, fastabiqul khairat, ku yi gaggawa wajen aikata aikin alkhairi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce aina ma taku, a duk inda kuka kasance, ya atikumullahu jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala za ku zo gurin Allah subhanahu wa ta'ala, ayyajma'ukum yawmal qiyama, Allah zai taro ku, za ku zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala. idan idan ma aiki kuka gabatar aina ma ta kuno a duk inda kuka gabatar da wannan aiki ya atibukum Allahu jami'a wato za a zo da ku da aikin naku zuwa gaban Allah subhanahu wata'ala jami'an gabaki daya kenan ka aikata alkhairi da kai da aikin ka kakka damu duk abin da ka aikata da kai da aikin naka za ku zo gaban Allah subhanahu wata'ala shi yasa malai ya ce yajma'ukum za a tattaro ku yawmal qiyamati rana alqiyama fayujazikum bi a'malikum sai Allah ya sakan ka muku da ayyukan ku da kuka aikata kenan sai mutum yayi kokari ya aikata aikin alkhairi Allah ya ce inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah bai iko ne a bisa dukkan gobe sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
نعم الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فإند دكفته فول وجهك شطر المسجد الحرام wato ka fuskantar da fuskarka zuwa ɗakin Allah mai alfarma kai sallah kun gane ko wa innahu lal haqqu min rabbik lalle gaskiya ce daga gurin ubangijinka ita alqibla wama Allahu bighafilin amma ta'malun Allah ba mai rafkana bane dangane da abin da bai suke aikata sai Allah ya ce min haythu
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
نعم الله سبحانه وتعالى قال ومن حيث خرجت عندك فتو فولي واتو دنك يسلى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ففسكنت الدا wato fuskarka wato inda ɗakin Allah mai alfarma yake wato alqibla kenan ka'aba kun gane ko wa haythu ma kuntu a duk inda kuka kasance ku sauran al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam fa wallu wujuhakum shatara ku fuskantar da fuskarku zuwa ga inda ka'aba take kenan inda wato masallacin haram yake inda ka'aba yake shatara huwa nan da miri yaudu ila alka'aba kun gane ko kun ga wa'annan ayoyi sun ta maimaituwa tun daga inda Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama ko falan walliyannaka iblatan tabaha Allah ya ce fa walli wajhaka shatar almasjid alharam ko ba haka ba dai kenan ko wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara ba guri dai ba kenan sannan Allah subhanahu wataala ya ce bi wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatar almasjid alharam wa haythu ma kuntum wa innahu lal haqqu min rabbikum bi kenan ko sai guri na uku wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatr ba guri uku kenan ba to malaman tafsiri suka yi maganganu kamar haka wasu daga cikin malamai suka ce a maimaitawa ne Allah ya yi dan abun ya tabbata a zukatan wato sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na gabatar muku nace ayoyi ne wanda nas din alqibla shine farkon abinda aka shafe na hukunci a cikin wato shari'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shine farkon abinda aka shafe a juyar wato a juyar da mutane daga baitul maqdis a su koma kallon ka'aba kun gane ko shine farkon nasikh a cikin islam an-nasikh wal mansukh daman nasu kuma wansu shine a shafe wani hukunci a zo da wani ko to shi yasa sai Allah ya ta maimaita wa'annan ayoyin da su tabbata wasu malaman suka ce kamar nan ibnu kathir wannan magana ta farko ko mai jalalaini ya kawo ta yace littikra kun gane ko a nan amma ibnu kathir ya kawo maganganu kamar haka yace hada amrun thalith yace min Allah ta'ala wannan wato umarni guda uku ko umarni har daya zuwa na uku wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi bistiqbal masjid al-haram ta hanya a fuskanci wato dakin Allah mai alfarma yace min jami'i aqfar al-ard wato umarnin na uku kenan Allah yana umarni a mutanen duniya kowanne in zakai sallah to ka fuskanci ne inda dakin Allah mai alfarma yake kenan ka fuskanci inda Ka'aba take ngane ko yace amma wa qad ikhtalafu fi hikmati hadha tikrar thalatha marrat mala yace amma malamai sun yi sabani dangane da cewa maimaita ayar wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta ngane ko fa wallu wujuhakum shatra wato waɗannan ayoyi da suke ta maimaituwa malamai sun yi sabani faqila wasu malaman suka ce ta'kid wato karfafa magana ce Allah ya yi dan ya tabbatar da maganar ne kowa ya gane ya fahimta li'annahu awwal nasikh waqa'a fil islam domin shine abu na farko da aka shafi aka kawo wani hukunci na daban a musulunci ngane ko alama nassa alaihi ibn abbas wa ghairi shine abinda abdullahi dan abbas da waninsa suka faɗa kun gane ko abdullahi dan abbas da wani daga cikin sahabbai da malaman tafsiri sun faɗi wannan magana kenan Allah ya maimaita wannan ayoyin da iri guda ko mu ce kusan iri guda domin abin shine farkon hukunci da Allah subhanahu wataala ya shafe ya kawo wani hukunci na daban a musulunci waqila wasu malamai suka ce bal huwa munazzalun ala ahwali a wa'annan ayoyi sun sauka ne a bisa wasu halaye daban-daban ngare ko bala ce fal amrul awwal umarni na farko da Allah ya ce wa min haythu kharajta wa walli wajhaka shatr al masjid al haram na farko mala ya ce wannan umarni na farko liman huwa mushahidul ka'ba wannan umarni na farko ga wanda yake wato cikin garin Makka kuma yana kallon Ka'aba kai tsaye kun gane shine Allah ya ce qad narata qalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kunta fawallu wujuhakum shatr kun gane ko to wannan umarni na farko ga wanda yake dakin Ka'aba kenan ya shafe shi mala ce wasani amma umarni na biyu liman huwa fi makka ga wanda yake garin Makka ghaiban anha amma baya kallon inda Ka'aba take shine ayat da Allah ramma ya karanta mana ta farko wa min haythu kharajta wa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa innahu lal haqq min rabbik to wannan ga wanda yake cikin garin Makka amma kuma baya inda Ka'aba take misali kana garin Makka amma a wani wata unguwa tunda akwai masallaci ai ba masallacin harami kadai bane a garin Makka ko ba haka ba to kana wani masallaci daban ko kana wani guri da ba dai nan harami ba zakai sallah to abin da ya kamata ka fuskanci inda Ka'aba take kun gane wannan aya ta fi ke kun gane ko aya ta uku ita ce ta karshe da muka karanta Allah ya ce me wa min haythu kharajta fa wallu wujuhakum ko fa wallu wajhaka shatr al masjid al haram ko wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra ko ba haka ba to mala ya ce wannan umarni na uku kuma ga liman kharij wato liman kharij min Makka ko min Makka ya wato ga wanda yake ba a wajen Makka ba ma a kasar Saudiya ba gabaki daya ko a ina kake in dai ba a Makka kake ba ba a garin Makka kake ba to wannan ya shafe ka kun gane ko mu ce wanda yake ba garin Makka ba kamar wanda yake mu dauka kowane gari in dai ba Makka ba kun gane ko shine wato aya ta uku take shine ce wa salis yace liman huwa kharij kenan ga wanda yake ba garin Makka ba fi safari a halin balaguro yake au gairi ko da a wani sai yake kamar mu kenan kenan aya ta uku ta shafe mu kun gane ko Allah yana maimaitawa ne domin ga waɗanda suke koda ba a cikin garin Makka ba kenan sun tashi sallah ba wallu wujuhakum shatara kun gane ko fuskantar da fuskokin ku zuwa inda wato dakin Allah mai alfarma yake inda Ka'aba ta to wannan shine abin da malamai suka yi bayani dangane da ayoyin kada mutum ya ce duk abin da ka gani a Qur'ani ya maimaitu akwai hikimar sa shi yasa wasu malaman suka ce shin maimaici ne ko ko gara mu ce kowace aya tana zaman kanta tana bada bayani a karan kanta suka ce da a ce abu ya maimaitu mun gane ko gara a ce kowace aya tana wato bada bayani na daban wanda zai kawo wani fa'ida wacce take ba maimaitawa bane haka su mun gane ko wannan shine abinda wasu malamai suka ce sai Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah ya kuna linnas ko wato dan kada mutane su ce mun gane ko ya Allah ya kuna linnas alaikum hujja ko dan kada ya kasance dangane da mutane akan ku ku mu'minai wata hujja da za su tsaye muku da ita anan malamai sun yi sabani cewa wace irin hujja ce kuma suwaye linnas suwaye mutane anan wasu malamai suka ce annasu anan yahuda ake ne daman sun fara inkarin cewa dan me manzo sallallahu alaihi wasallama ya juyar da fuskar sa zuwa kallon Ka'aba da yana kallon baitul maqdis daman suna cewa ai nan gaba kadan zai dawo ma zuwa ga addinin su na yahudanci ko ba haka ba wasu malamai suka ce la Allah ya kuna linnas alaikum hujja suna nufin yahud wasu suka ce a la Allah ya kuna linnas alaikum hujja tana nufin wato mushrikan larabawa na Makka kun gane ko to akwai maganganu da dama akan wannan mala ya kawo su anan da yace li Allah ya kuna linnas alaikum hujja sai Allah kuma yace illal ladina zalamu minhu sai dai waɗanda suke wanda suke azzalimai daga cikin su mun gane ko to ita kanta illa wasu malamai suka ce illa din nan bi ma'ana lakin take mun gane ko wato sai dai waɗanda wato suka zalunci kansu suka zalunci kan wato suka yi zalunci daga cikin su kenan waɗanda za su samu hujja hujjar su ba a bar la'akari bace ba su ne yahudu da nasa ko kuma yahuda da mushrikai daga cikin su mun gane ko Allah subhanahu wataala yace ya Allah ya kuna linnas alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum wato sai dai wasu daga cikin su wanda suka yi wa suka kasance azzalimai sai ce to Allah ya ce fala takashahu su din kada ka ji tsoron su wakhshawni Allah ya ce ku ji tsorona kai manzo sallallahu alaihi wasallama ka ji tsorona da kai da mabiyanka su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi imani Allah ya ce wali utimma ni'mati alaikum dan in cika ni'imata a gare ku wala allakum tahtadun kuma dan ku samu shiriya a gurin Allah subhanahu wataala to dan gane da li Allah ya kuna alaikum hujjatun li Allah ya kuna linnas alaikum hujjatun illa alladhina zalamu malamai sun kawo magana wato a cikin aslatul qur'an al-majid yace fa in qila kaifa yakunu lizzalimin min al-yahud wa ghayrihim hujjatun ala al-mu'minin tayaya Allah subhanahu wataala zai ce wato ko kuma tayaya zai kasance dangane da azzalimai daga cikin yahudawa da waɗansu da wasunsu za su samu hujja ala al-mu'minin akan mu'minai tayaya hakan zai kasance mun gane ko hatta qala has Allah subhanahu wataala ce la Allah ya kuna linnas alaikum hujjatun illa alladhina zalamu mala yace kulna zamu ce ma'anahu illa an yaqula zulman wa batinan wato la Allah ya kuna anan sai zamto illa an yaqula sai dai ya kasance wato azzalimai daga cikin mutane kun gane ko sai dai ya kasance azzalimai daga cikin mutane mabarnata daga cikin mutane ka qaulin rajulin salihidi kamar fadin mutun ne ga wanda yake tare da shi ko abokin zamantakewarsa yace malaka indi haqqun
babu komai a wajen babu komai a kaina naka na haƙƙi illa an tuzlim sai dai in da zalunci ka kirkira min zalunci ka ce ai kana bina kudi bayan baka bini to kamar wannan usulubi ne Allah subhanahu wataala ya amfani da shi amma babu wata hujja da yahudawa da mushrikan laraba suke da ita wanda za su tsaida ta akan mu'minai sai dai hujja ta ƙarya hujja ta zalunci kun gane kenan kenan sai dai su kagi abin da yake na ƙarya su jinginawa wato annabi da sahabbai sannan magana illa alladhina zalamu yace illa fihi ma ma'ana lakin wato ma'anarta anan lakin take ne wasu malaman suka ce a ma'anarta wawo yana illa alladhina zalamu minhu lakin alladhina zalamu sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su za su kawo hujja wacce take ta ƙarya ba ta gaskiya ba kun gane ko wasu malaman suka ce a lakin wato illa alladhina zalamu minhu ay walladhina zalamu minhu suka ce bi ma'ana alwaw to abinda nake so mu fahimta anan su kafiran maka hujja wacce za mu dauka a cikin nan tunda maganganu suna da yawa yace lakin wato bi ma'ana lakin yace wa hujjatuhum annahum kanu yaquluna bima lamma tawajjaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hujjasu wa'anda hujjasu ba hujja bace hujjasu shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci wato alqiblat da Allah ya canza masa wato ya fuskanci Ka'aba sai suka ce mun gane ko suka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana fuskanta Baitul Maqdis wato sai suka ce madara Muhammadu aina qiblatu hatta hadaina Annabi sallallahu alaihi wasallama bai gane ma wace alqibla zai fuskanta ba har sai da mu muka shiryar da shi yanan suna nufin wannan ita ce hujja da Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake kallon Baitul Maqdis wai shiryar su ce yabi ba daga ba umarnin Allah bane sai shine suka faɗi wannan magana kaga wannan hujja ai ba hujja bace ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon Baitul Maqdis wake wada wake wadiyya Allah amma su sai suka bada ita akan hujja cewa shiryar da Annabi ya samu ya kalli Baitul Maqdis shiryar su ce kaga wannan hujja shi ba Allah ya ce menene la'alla yakuna lin-nasi alaikum hujjatu la'alla yakuna lin-nasi alaikum hujja kun gane ko to wannan hujja ta ga ai ba hujja bace ba sannan sai suka ce wa kanu yaquluna aidan sannan sai suka ce kuma suna fada yuqalifuna muhammadun fi dinina annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba mana a cikin addinin mu wa yattabi'u qiblatana kuma yana bin alqiblan kaga wannan ma a ganin ido a wajen wanda bai sani ba sai ga kamar hujja ce kun gane ko yana daga cikin hikima da Ubangiji subhanahu wataala sai canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqibla su a gurin su hujja ce amma a gurin Allah ba hujja bace ba kun gane ko da Allah ya kuna lin-nasi alaikum hujja da kun gani suna cewa ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma addinin mu amma kuma ya ba alqibla wannan ke kalam ba hawwala Allah ta'ala ila al-Ka'ba yayin da falamma hawwala Allah ta'ala ila al-Ka'ba yayin da Allah ya juyar da manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa fuskantar Ka'aba gane ko da suka ga Allah ya canza manzo Allah to yanzu kaga menene in qata'ta hadhihi al-wajha kun gane ko yana wannan hujjar ta yanke babu shine la'alla yakuna lin-nasi alaikum hujjatu yanan da Allah ya canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla kaga dai Allah kun ga ma'anar tafsirin ya ku yasa da maganganun magabata kake gane fassara alqur'ani yanzu da Allah ya canza masa alqibla akwai wata hujja babu hujja in sun dauki waccan hujja duk da ba hujja bace to Allah ya ce la Allah ya kuna lin-nasi alaikum hujjatu Allah ya ce a fuskanci me alqibla a fuskanci Ka'aba a fuskanci Baitul Haram la Allah ya kuna lin-nasi alaikum hujjatu to shi yasa Allah ya canza masa alƙibla daga nan sai hujja masu hujja ta ƙare sai zamto yanzu ba su da hujja ba za su faɗi ba komai fa'adu
yaquluna to yanzu da suka ga haka sai suka dawo suna gai lima tarakta qiblatan baitul maqdis to dan me yanzu kuma zai bar baitul maqdis kun ji shi mutum mujrimi mutumin banza kullun yana da yadda zai mokada ya mummunan zato dama Allah ya ce zunnuna billahi menene zunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliya ko ba haka ba suna yi wa Allah zato zato na jahilci zato wanda yake mara kyau suna munanta ma Allah subhanahu wata'ala to yanzu da manzo sallallahu alaihi wasallama aka canza masa alqibla yanzu suka dawo suna cewa lima tarakta qiblata baitul maqdis dan ne manzo Allah zai bar wato alqibla ta baitul maqdis in kana sai suka kawo wata hujja in ta kasance to da alqibla ce wacce take wato mara kyau to kada sallaita ilaiha zamanan mun gane ko to ai yanzu idan ya kasance alqibla ce wacce take mara kyau to ai da ka dade kana fuskantar wannan alqibla to yanzu yaya suna so su ce sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tayin kallon baitul maqdis kenan sallah ce wacce take akwai matsala a cikin ta yanzu kun ga inda suka dawo wa in kanat haqqan idan kuma ya kasance baitul maqdis ita ce alqibla ta gaskiya to faqadin qalabat ala anha to yanzu kuma ka juya ka bar kallanta me kenan yake ne ka bar abin da yake alkhairi ne yanzu ka bar ka koma abin da yake ba shi ba duk wayannan tuhuma ce suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine fa hadha huwa almurad bi qawlihi ta'ala illa alladhina zalamu minhu kenan sai dai mazal azzalimai daga cikin su zasu ta kago waɗansu maganganu wanda suke kuma ba magana yanzu cewa alqibbatul maqdis yanzu zasu ta kago wani abu da zasu jingina manzo Allah dole su tuhume shi da abin da yake na laifi shi yasa Allah ya ce illa alladhina zalamu minhu sai dai waɗanda suke azzalimai daga cikin su za su dinga cewa me ba ma taraka muhammadu qiblatana illa mailan lidini qaumihi wai yanzu kuma za su dinga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai yasa ya bar kallon baitul maqdis ba ya koma kallon ka'aba ne dan ya kwarkata zuwa ga addinin mutanansa addinin mutanen makka sune wa mushrikal larabawa ai ƴan uwansa ne da quraisha ko ba haka ba yanzu wai koma kallon baitul abin nan Ka'aba kuma yanzu kuma an zargi manzo sallallahu alaihi wasallama da cewa yana so ya koma ga addinin wato kabila sane ni qaumahu wa hubban li watanihi kuma wai dan ya kasance wai soyayya da inda aka haife shi ba a maka aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba in sun an koma ana jindi ana mai zargi saboda san kasa ne saboda san yankin sa ne saboda san mahaifarsa kaga ashe ba yau aka fara wato zargi ba mummunan zargi wanda abu kai ta zargi kai ta kawo abubuwan da suke ba su da dalili a cikin addini dan ka jingina ma wanda kake tuhuma dan dai so kake sai ka wato goga masa abin da yake ba shi ba Allah subhanahu wataala yace illal ladina zalamu minhu wasu malamai suka ce illal ladina zalamu minhu al mushrikun kun gane ko ana nufin mushrikai sune alladhina zalamu minhu me yasa suka ce za su ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada adam muhammadin ila qiblati annabi alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo zuwa ga alqibla kenan suna ganin yanzu su ma kaga ko ta ina ce yasa an zakai abu kai me kai saboda Allah subhanahu wataala kowa neman wato ya kawo wani dalili da zai soki manzo Allah yi to shi yasa wasu malaman suka fassara illal ladina zalam suka ce al muradu bihi qawli al qawli al mushrikina qad faqad ada muhammadin ila qiblatina haqiqa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dawo zuwa ga kallon al qiblan mu kun gane ko li ilmi anna dinana haqqun wa saboda ya gano annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa addinin ujuba wai shirka da bautar gumaka wai shine annabi ya gano cewa gaskiya ne shi yasa ma yanzu ya dawo yana kallon Ka'aba kaga duka wannan kaga dai fito na fito ne da addinin Allah subhanahu wataala
sai suka ce wa saufa ya'udu ila dinana to da sannuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dawo addinin tunda ya dawo kallon yanzu Ka'aba to da ya sannuma zai dawo kuma bautan gumaka an ji su Allah ya tsare
amin
wannan duka kowa da inda zai wato ya fito zai kai suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma Allah ce wallahu ya'simuka min an-nas wa inna ma sunni Allahu wato haqiqa Allah inna ma sunni Allahu butlanihim al-hujjata kawai Allah ya kirawo batan su da kafircin su da cewa hujja dan bil mushahabatihi hujjatun fi sura mala yace ba dan komai ba Allah ya kawo cewa la Allah ya kuna linnasa alaikum hujja ya kirawo ta da hujja dan tayi kama da dalili mun gane ku shine abin da yake cewa shubha mutum ya kawo wani abu da yayi kama da gaskiya kuma ba gaskiya bane mu a addinin shubha ma barin ta ake mutumin da yake so ya tsira da addinin sa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake ya nisanci shubha to zai tsira da addinin sa da mutuncin sa ko ko ba haka ba to in kana so ka tsira da addinin ka da mutuncin ka ka nisanci shubha to su sai waɗanda kuma suka mutanen banza sai su riki shubha a matsayin me addini Allah ya mana sani to mala yace saboda kamanceceniyar ta da hujja amma ba hujja bace ba shi yasa Allah ya kawo ta a matsayin hujja in gane ko kama kala Allah ta'ala ma Allah madaukakin saki yake fada a cikin suratul shura yace hujjatuhum dahida in gane ko yanan hujja ce wacce take batila ai dahida bi ma'ana batila hujja ta ƙarya hujja ta banza hujjar da ba ta da amfani ba ta gaskiya ba in gane ko wannan kenan kaga dai duk abin da zamu fahimta anan ko da ka ji qur'ani wato in baka karanta shi ba da maganganun salaf ba za ka gane shi sai wani ya ce to ya Allah ya ce ne Allah ya kuna linnasa alaikum hujja to ana nufin hujja wacce take hujja ta ƙarya hujjar da ba ta gaskiya ba mutum da ya faɗi wata maganar ma da kamar yadda Laraba suke cewa uzrun aqbahu min dhanbi mutum ya bada uzrun da ya fi laifin da yake misali kai laifi amma uzrun da zaka bayar ya fi zama mummuna gware laifin da kai da uzrun da zaka bayar to irin shi Allah ya mana sani Allah subhanahu wataala ya ce li Allah ya kuna linnas alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum Allah ya ce fala takhshawhum kada ku ji tsoron su kada ka ji tsoron su ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da sahabbanka wakshawni to wa za ku ji tsoro tunda an hana ku jin tsoron Allah jin tsoron mutane da Yahuda da mushrikanka Laraba to wakshawni sai Allah ya ce ku ji tsoro na idan Allah kade cancanta a ji tsoron sa ba wani katan banza ba kun gane ko Allah subhanahu wataala ya ce wali utimma ni'mati alaikum wato ku ji tsoro na dan in cika muku ni'imata a gare ku kun gane ko wala allakum tahtadun kuma dan ku samu shiriya ta kenan yana daga cikin sababin da zai saka samu shiriya a gurin Allah ku ji tsoron Allah tsoron Allah yana gadawa mutum mai samun shiriya ta Ubangiji subhanahu wataala amma mutukar mutum bai jin tsoron Allah zai yi abin da yake so ba lalle ya samu shiriya ta Allah shi yasa Allah ya zargi mushrikai wanda ya ki barin su su samu shiriya yace falam ma zahu azaba Allah kullu yayin da suka dage akan barna suka dage suka maida ƙarya gaskiya suka jin tsoron Allah sai Allah ya tabbatar da su ya hana su karban gaskiya duk mutumin da zai dage ya faɗa da gaskiya ai ta nuna mai ga gaskiya inda take dinga nuna ƙarya ita ce gaskiya to idan Allah ya fushi da shi sai ya tabbatar da shi akan ƙarya ba zai bashi ikon ya tuba ba kun gane ko to shi yasa Allah ya ce ku ji tsoro na dan ku samu shiriya amma idan mutum koda yana kan rashin gaskiya idan an gaya masa zai tsaya ya saurara yayi fatan shiriya din to sai Allah ya datar da shi akan shiriya kun gane ko amma matukar zai dage ya doge akan barna to Allah ba zai bashi damar shiriya ba Allah ya bamu dama wato ta shiriya ya samu tsaya akan abin da yake na gaskiya to Allah ya ce wali utimma ni'mati alaikum da in cika ni'mata akan ku wala allakum tahdathun kuma dan ku samu shiriya wato la'alla a haƙin Allah subhanahu wata'ala tana nufin tabbas idan inda kun ji tsoron Allah la'alla kun tata tabbas za ku samu shuriya a gurin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce
kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون
الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم kama yadda muka aiko a cikin ku rasulan manzo minku wanda yake daga gare ku ngane ko wato jinsun ku kama yadda kuke mutane haka Allah ya aiko manzo mutane bai aiko muku mala'ika ba ngane ko yatlu alaikum ayatina yake karanta muku ayoyin mu inji Allah wa yuzakkikum yake tsarkake ku ta hanyar nuna muku abin da yake da daidai ku aikata shi shine samun tsarki ya nuna muku abin da Allah yake so ku bi ya nuna muku abin da Allah baya so ku bari to shine wa yuzakkikum yake tsarkake ku wa yuallimukumul kitaba kuma yake sanar da ku littafin Allah alqur'ani ya koya muku karatunsa da fassararsa da abin da ya kunsa kun gane ko wal hikma sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yake sanya manzo din nan ya koyar da ku abin da yake hikma malamai suka ce inda alqur'a alkitabu yazo da alhikma a guri daya kuma ana nufin ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallama to alkitabu yana nufin alqur'ani alhikma kuma yana nufin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kun gane ko da nake koyar da ku domin bayanin da zai muku na alqur'ani na qur'ani mai girma shine hikima ta abinda manzo Allah zai ce muku na cewa wannan aya abinda take nufi kaza kun gane ko to wannan shine hikima din shine fassara alqur'ani din to Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama wato ya sanar da ku wayanna wa yuallimukum sannan kuma ya sanar da ku malam takunu ta'lamun wato abinda kuka kasance ba ku sani ba duk wani abu da baku sani ba manzo sallallahu alaihi wasallama in kun tambaye shi za ku sani ko ba haka ba wa yas'alunaka anil mahid wa yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka anil ahilla duk wannan tambaya ne sahabbai suke ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana ba su amsa to anan Allah subhanahu wataala ya ce kama arsalna fikum rasula kama yadda muka aiko muku yace yana da alaka ne da wato ayoyin da suka gabata kun gane ko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya juya muku alqibla kun gane ko wato daga baitul maqdis ku kalle ka'aba to kamar haka ne kuma ya aiko muku manzo yana yadda kuka ga an aiko muku manzo yadda kuka ga an juyar da ku da alqibla an ce ku kalli wato an juyar da ku daga baitul maqdis aka ce ku kalli ka'aba to haka kuma Allah ne ya turo wannan to haka Allah ya turo muku manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba shine faro ba an turo wasu manzanni daban-daban kun gane ko kafin shi kun gane ko inna arsalna ila fir'auna rasula ko fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum ko kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wa bila kaga an turo wa fir'auna manzo wani manzo aka turo wa fir'auna shine annabi musa fa asa fir'auna rasula anan kaga annabi musa yake ko ba haka ba kuma dukkan annabawa da wato Allah ne ya turo su farkon annabi a ban kasa shine annabi nuhu alaihi manzo a ban kasa shine annabi nuhu alaihi salam annabi farko shine annabi adam alaihi salam amma manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam karshen annabi da Allah ya turo kuma manzo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to kamar yadda muka aiko muku manzo fi wato fikum
wato wanda yake daga cikin ku wato manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce fikum yana nuna dan cikin ku ne wannan kene yana magana ne a karin farko ana magana ne da mushrikan larabawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi daga wato daga garin su sannan da Allah ya ce kuma minkum yake nuna dangin su ne yadda suka kasance mutane suka kasance laraba quraisha to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su ne kun gane ko sai da shi bambancin su da shi shi annabi ne manzo ana masa wahayi ko ba haka ba to shine Allah ya ce yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu ina ga mun tsallake ta dazu ko yatlu alaikum ayatina ban sani ba ko na fasa yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu anan ayatina alqur'ani yake nufi kun gane ko sannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce bayan ya ce ayatina wa yuzakkikum yana tsarkake ku ayu tsahirukum minash shirki kun gane ko kamar yadda muka fassara a farko muka ce yana tsarkake ku ta hanyar kawo muku umarnin Allah ku bi da kuma hani na Allah subhanahu wataala ku bari to abu na farko da zaka fara kawo shine tsahirukum minash shirki yana yana tsarkake ku daga shirka ku bar shirka dama Allah ya ce ya ayyuhal mudaththir um fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur kaga farkon ayoyi da aka turo aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su shine ya kai na lilibi da bargo um fa'anzir ka tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ubangijin ka ka girmama shi ko wa thiyabaka fatahhir tufafin ka ka tsarkake shi wasu malaman suka ce anan zuciya ake nufi ka tsarkake zuciyarka kun gane ko to ka tsarkake zuciyarka da tufafinka duka ana so kun gane ko dama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsarkake zuciyarsa inda in ku karanta asira tun suna yara kanana aka ga wata rana sun fito wasa an wato mala'ika ya zo ya bude cikin manzo sallallahu alaihi wasallama ya bude ya je ga zuciya ya ciro ta ya wanke ta babu raban shaytan a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko zuciyarsa a tsarkake take wa thiyabaka fatahir wa rujza fajir dangane da gumaka kuma ka kaurace musu ka gane nan ma wai zakkikum kenan kun gane ko ya tsarkake kansa kuma ya tsarkake ku ko ba haka ba ya hana ku yin shirka ya ce shirka ba ta da kyau kafirci inna shirka la zulmun azim kada ku yi shirka kada ku hada Allah da wani ko ba haka ba yake cewa ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya ku waɗanda aka baiwa littafi yahudi da nasara ku taho zuwa ga wata kalma da za ta hada tsakanina da ku shine mu bautata ma Allah shi kadai kun gane ko dukkan kiran annabawa gabaki da akan a zo a haƙe ta Allah da bauta a kaɗe ta Allah da bauta kada a yi shirka wai zakkikum kenan wa yu'allimukumul kitaba yanzu an ƙara maimaita wa yu'allimukumul kitaba can an ce yatlu alaikum ayatuna kenan a nan sai mu ɗauka alƙur'ani abu biyu yake da buƙata attilawa ta karanta kamar yadda alharin ma yake karanta kun gane ko ana buƙata akwai lada cikin karatu sannan kuma da Allah ya ce wa ya'allimukumul kitaba kenan bayan qira'a ana son ka san ma'ana ma'anar sanin ma'anar shi zai baka kai aiki da shi littafin kun gane ko amma alhikma sai aka fade shi so daya sunna kenan hadisi kenan dole shi in ka karanta sai kai aiki zaka samu lada kun gane amma qur'ani mujarrad ka karanta shi sai ka samu lada da harafi daya lada goma to ka gani shi yasa hikimar da Allah ya maimaita shi yatlu alaikum ayatuna yana karanta muku ayoyi kenan ka ga sahabbai sun koyi tilawa alqur'ani a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun koyi sanin ma'ana alqur'ani a gurin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shedar da Allah ya bayar wa yu'allimukumul kitab yana sanar da ku littafi ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanar da wato sahabbansa littafi ya Allah ya ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'ala kuma yake sanar da kuma abinda ku kasance kun sani kenan za ku iya zuwa da wasu tambayoyin ku Allah bai saukar da ayoyi ba bai saukar da hukunce hukuncen su ba sanadiyar tambayar ta ku sai Allah ya saukar da aya ko ba haka ba shi yasa hikima daga cikin hikimomi da Allah ya saukar da alqur'ani bit tadarruj munajjaman mun gane ko mufarraqan wato Allah ya saukar da qur'ani daki daki a tsawon shekarun 23 da manzon Allah ya rayu 13 a makka 10 a madina qur'ani na sauka sannu sannu kamar yadda likita yake bada magani ga marashi lafiya baya baka maganin wata guda ce kaje ka shanye su ko ba haka ba sai a baka ka sha ka dan ka dan ka samu lafiya to hikima ta sauka alqur'ani haka domin a lokaci da ci qur'anin nan ga baki daya juz'i 30 hizbi 60 a ce an saukar da shi lokaci daya wa zai gane wa zai fahimta shi yasa daga cikin sahabbai za ku samu sayyidina Umar ya ce sai da ya wata nawa akan suratul baqara kuna nufin sayyidina Umar ba zai iya karanta ta a lokacin da kwakwalwa tana da kyau ya haddace a yana nufin sai ya karanta ya yi aiki ya fahimce ta da kyau shi yasa ba a son karatun zuku ka karanta ka fahimta a yi ma bayani ka fahimta ka yi aiki kun gane ko to kaga sai aya ta sauka ko su yi tambaya sahabbai wani ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza Allah ya saukar da aya in babu wato amsa sai manzo Allah ya jira Allah ya masa wahayi in ma ya kasance wahayin nan kala biyu in ma ya zamto wahayi na alqur'ani ya sauka ko kuma wahayi na sunna ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi kun gane ko wannan yana da rututu a cikin alqur'ani kamar yadda muka bada misali sahabbai suka ce wai ya salu naka anil ahilla Allah ya ce suna tambayar ka dangane da wata Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin nas ko ba haka ba sannan kuma ya salu naka anil mahid suna tambayar ka dangane da jinin haila ko ba haka ba Allah ya kawo ya ce ya salu naka anil anfal yawa duka ka gani ya salu naka da kuma gurare da za a yi wa manzon Allah tambaya a hadisan ce kuma ya bada amsa misali wanda yazo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah sai sallah asubahi sai yi ta da lokacin alfujur yana ketowa sai manzo Allah ya sani bai bashi amsa ba a aikace bashi washe gari sai manzo Allah ya bari sai da haske ya fara sai sallah asubahi sai ya ce to wannan shine lokutan ta mun gane ko an yi ta da duhu yadda baka gane na kusa da kai tunda lokacin babu haske wannan kun gane ko aka yi ta kuma bayan gari ya fara wayewa abinda dai ba a so rana ta fito kun gane ko shi lokacin ta ya fita amma ana iya yin ta daga alfujr ya fito a ta da sallah sannan kuma a jinkirta ta haske ya fara shigowa wannan shine lokutan ta da sauran duka in ka koma cikin muwatta hadisin da ya kawo lokutan sallah ga baki daya manzo Allah ya karantar da su za a gani wannan a sunnance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wal hikma kaga manzo Allah yana koyar da hikima shine sunnar sa kuma wannan hikima ita ce sunnar ta sa ita ake fassara alqur'ani mai girma da shi kenan dole ne sai an hada su duka biyu wato za a fahimci addini dole ne sai an hada su gabaki ɗaya za a fahimci wato alqur'ani da sunna gabaki ɗaya ba a ci a ajiye sunna a dauki alqur'ani ko a ajiye alqur'ani a dauki sunna a tare suke dole ne sai ka hada su gabaki ɗaya zaka yi kai addini in ka ce zaka dauki guda ka bar guda to ba zaka yi addinin musulunci ba wani abu zaka yi daban ka ce ka riki alqur'ani ba tare da sunna ba wallahi ba zaka bauta ta ma Allah ba kafirci zaka kai tsaye ba yiwuwa ka bauta ta ma Allah da qur'ani shi shikar ba haka Allah ya tsara inda Allah ya tsara haka sai a je Qur'anin kawai ba tare da an aiko dan sakon ba me amfanin shi turo dan sakon dan yayi bayanin Al-Qur'ani wannan bayanin Al-Qur'ani shine hadisan da wasu suke karyatawa kun gane ko Allah ya bamu dacewa ya sa Allah ya shiryar da mu akan hanya madaidaiciya shi yasa Allah ya ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun Allah ya sa mu yi aiki da abin da muke karantawa abin da muka fada na daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana idan muka zo sati mai zuwa sai mu ƙara da ayar ƙarshe sai mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu ladan Allah muke kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh